sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga Usmanu zan can zama murtajir ga Usmanu ni ji shi hal gwandu fi hawata sukutun sakano Usmanu ya ce da mu ai wanga za mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد غدياك الله سبحانه وتعالى ديساك بامداما مكداشك ونشري ميتاني البركة شرين أيك مجددي دمقربانسا shirin da ke kokarin kawo muku aikace-aikace da daular Usmaniyyar da ta kwashe karni daya tana gudanar da ayyukanta na addinin musulunci bisa ga tsarin littafi Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yankin namu na Afrika kuma Afrika ta yamma musamman a wannan gari na Sokoto alhamdulillah wanda shine wannan gari shine headquarter na wannan daula muna karatun littafan da mujaddadi ya rubuta mun kai ƙarshen littafi na farko a karance-karancenmu da suka gabata wato Umdatul Ubadi wanda yau kuma sai muka zaɓo littafi har yanzu cikin littafan wanda ake cewa Umdatul Ulama wanda wannan littafi Umdatul Ulama wanda Sheikh Usman Mufodi ya wallafa littafi ne shi kuma wanda ke bayani game da madogarar malamai a wajen fitar da hukunci-hukunci da suka shafi ibada da suka shafi aqida da suka shafi ma mu'amala gaba daya
daga dana birni iral hunan fasuhiyal falina da jerena ina da cin zanzana fuska izya fadaita da tsawiriya ta su'anu ina da babban
wancan da ya kare mu yi magana wato ya magana ne game da madogarar masu ibada wannan kuma yana magana game da malamai malamai su ne ke nutsewa su shige cikin qur'ani da hadisi su tsakul hukunci ya shafi irin yadda ake sallah irin yadda ake azumi irin yadda ake aure da abun da ya kamanci wa'annan dukkanin su cikin qur'ani da hadisi suke zuwa su nemo to wannan littafi mujaddadi ya rubuta shi ne domin ya zama dogara ga malamai masu kokarin shiga cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah domin su kaƙulu hukunci domin wannan littafi ya zama musu kamar madogara kamar fitila mai haskaka musu hanyar da za su je su ɗebi hukunce-hukunce a littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi ya fara wannan littafi ya buɗa shi da basmala ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ma'anarsa tsira da aminci Allah su tabbata kan shugabanmu annabi muhammad da shi da alayensa can gidansa kenan irin su ali aliyu ali aqilu ali ja'far ali abbas wa sahbihi da kuma sahabbansa jagoran su Abubakar Siddiqu irin su Umar irin su Usman irin su Sa'd ibn Abi Waqqas irin su Abu Huraira irin manyan sabban da suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun ce wanda ake cewa sahabi shine wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da imani da manzo Allah ko kuma ya gamu da manzo Allah yayi imani da manzo Allah ya rayu yana mai imani kuma ya rasu yana mai imani bi ma'ana mutumin da ya ga manzo Allah alhali yana da imani koko ya zo ya musulunta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga shi ma ai ya ga manzo Allah yana da imani domin lokacin da ya musulunta kaga ya ga manzo Allah kuma ya ci gaba da zama yana musulminsa bai riddance ba har ya bar duniyar nan to wannan ana ce masa sahabi kamar yadda malamai suka tabbatar to malam yana addu'a ga wa'annan sahabbai gaba ɗayan su wayanda suka rayu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga manzo Allah suka rasu suna da musulmani wa sallama tasliman ya amintar da su amintarwa wadda bata da iyaka qala al abdul faqir bawa mabukaci al mutarru li rahmat rabbih wanda yake mabukaci ga rahmar ubangijinsa mai suna Usman ibn Muhammad ibn Uthman al ma'ruf ibn Fodiyo wanda aka fi sani da ibn Fodiyo wannan shine sunansa wannan yana daga cikin mafi yawan litafan mujaddadi da haka yake budawa domin ya nuna ma tawadu da gaskantar da kai da nunawa cewa shi bawa Allah ne sai ce al abdul faqir bawa mabukaci al muttar li rahmat rabbih wanda ke da bukata zuwa ga rahmar Ubangijinsa. Dukkanin bayin Allah muna da bukata zuwa ga rahmar Allah. Babu wanda baya da bukata ga rahmar Allah, babu wanda kuma ba bawan Allah ba, babu wanda yake mawadaci daga rahmar Allah. Dukkanin mu mabukata muke zuwa ga wannan rahmar kuma bayin Allah. To mujaddidi yana bude littafansa da wannan domin ya karantar da mu wannan musan da hakan mu yarda da hakan kuma domin mu fahimci tawadu'i yana daga cikin ababi dabi'u da halaye kyawa wanda ake bukata dukkan wani ya siffantu da su musamman malamai. Domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Duk mutumin da ya kaskantar da kai don Allah shi ko Allah zai daga darajarsa. So daga wannan babban darasi ne wanda muke koya daga babban mujaddadi na wannan yanki na wannan karnin 19 miladiya wato Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Fodiye mal yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ubangijin halitta. Allah shine ma ubangijin kowa da kowa. Yanci halitta duk abin da ba Allah ba yana ciki, mutane da dabbobi da kwari da itace da duk abin da ka sani yana ciki in ba Allah ba. Wa afdalu ssalati wa atammu ttaslimi ala sayyidina Muhammadin. Mafificin salati, mafificin sallama su tabbata bisa ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine shugabanmu, shine sayyidu waladi Adam gaba daya. Waye shi? Muhammad kenan. Wa ala alihi, da ƴan gidansa, alayensa, ƴan uwansa na jini. Wa sahabihi, da sahabbansa, yance ƴan uwansa na jini waɗanda suka musulunta, waɗanda suka rayu a musulmai, suka rasu suna musulmai, su ne ake nufi da alihi anan. Da sahabbansa su ma haka, ajma'ina baki ɗaya. Wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in, kuma Allah ya yarda da shuwagabanni tabi'ai. Idan aka ce as-sadat, ana jam'u sayyidin ne. Sayyid kuma yana nufin shugaba, kenan shuwagabanni. At-tabi'ina mabiya ga sahabbai. Wannan ya nuna kenan bayan kawa manzo Allah salati, to dole ne ka biyo kawa ƴan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti kai musu salati, kuma dole ne ka biyo kawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati. Daga nan kuma sai ka biyo ga waɗanda suka biyo baya gare su, waɗanda suke su ne tabi'ai. Akwai at-tabi'un, akwai at-tabi'ut tabi'un, akwai at-tabi'ut tabi'un wanda suke dogoro guda uku ne. To daga nan kuma za a gangaro amma ne yake wal ulama il amilin, da sauran malamai waɗanda ke aiki da ilimin da suka koya. Wal a'immatil arba'atil mujtahidin, da kuma jagorori shugabanni guda hudu waɗanda suke ijtihadi. Wato jagorori shugabanni guda hudu din da yake nuhi su ne shugabannin mazhabobi na duniya, wanda ya ambaci guda hudu daga cikin su. Ba su kadai ne su hudu ba, amma hudu din su ne shahararru, su ne duniya ta fi sani, kuma su ne sun ka wa musulunci aiki kowa ya gani a ƙasa. Waɗannan jagorori guda hudu su ne Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. To Malik yana wa waɗannan addu'a. Wa muqallidihim ila yawmiddin, da ma waɗanda ke aqidantuwa da bi irin bin tasu, da tafiya irin tasu har zuwa ran tashin kiyama. Kaga abunda mujaddid yake buɗe littafansa mafi yawa da waɗannan ababin ne. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, da jinjina ma Allah, da kaskantar da kai gaban Allah, sai a biyo da salati ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya biyo da salati ga ƴan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahlul baiti, ya biyo da salati zuwa ga sahabban manzo Allah gaba ɗayansu waɗanda suka kama manzo Allah wajen yaɗa wannan addini, ya biyo da salati da sallama da addu'a, kyakkyawar addu'a zuwa ga tabi'ansu, ya biyo ga da ya hada da malamai masu aiki da wannan ilimin nasu, dukkan malamai musamman ma shugabanni waɗanda suke su ne wato al-arba'atul mujtahidin, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Shafi'i, haka kuma da Ahmad ibn Hanbal, waɗannan guda hudu din nan, ya biyo da su da yi musu addu'a, haka kuma da duk wanda zai biyo baya gare su. Wanda wannan shi ne abun da a musulunci, waɗannan dukkanin su fatar musulmi gare su kyakkyawar fata da kyakkyawar addu'a. A duk mutumin da kaga yana wa waɗannan kyakkyawar fata, yana musu addu'a, yana ƙoƙarin koyo da su, to wannan shi ne musulmin gaskiya. Amma duk mutumin da ya kushe ɗaya daga cikin waɗannan, to ya tabbata ba musulmin kirki ne ba. Shi yasa ba mu da wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba mu da wanda ya kai ƴan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba mu da wanda ya kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka waɗannan da za su biyo baya gare su, dukkan musulmi haka yake. Kuma duk mutumin da ya kece wani daga cikinsu ko yake jin wani gilli, to ba musulmi ne ba. Domin abin da Allah ke cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بايا الله يا يابا مصحابا من ذو الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون يا يابا ما صحابا الأنصار سيشتو بايا ما إنن تو أكوي الأنصار متاني مدينة كينن بايا كاري يابا مسيشتو بايا نسو أكوي إن ذاتي بيوا باقريسو kinawa inda zasu biya ba gare su suni alladhina yaquluna rabbana ighfir lana suni masu cewa ya Allah ka gafarta mana kaga suna wakanin su addu'a sanan suke wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma Allah ka gafarta ma ɗan uwan mu da suka riga mu ga imani ashe duk wani wanda ya mutu yana da imani ɗan uwanka ne kana wa ɗan uwanka wanda suka riga ka ga imani idan an ce wanda ya riga ka ya mutu da imani babu kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu kamar ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai Qur'ani yake to mutane kirki bayan sun wa kansu addu'a to za su wa wa'innan sabbin addu'a za su wa duk mai imani addu'a wanda wannan ita ce aqida mujaddadi kuma ita ce yake tafiya akan ta duk littafin da yake rubutawa sai ya yi musu addu'a don Allah ne yake yi musu addu'a rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu sai yake cewa ya Allah kada ka sanya mu na ji da kiyau a cikin zukatan mu game da wa'incan da suka yi imani kenan ya Allah kada ka sanya mu muna jin ciwo ko muna jin hasada ko muna kiyayya ga wa'annan magabata tun daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa ranar da mai fadin maganar yake rayuwa kada ka ji kana kiyayya ga wani musulmi musamman ma wa'ancan na gaba gaba a yanzu ma irin rayuwar da muke a hali yanzu ba yadda kai kiyayya da mumini dan uwanka ba ballenta ma kai kiyayya da sabon manzo Allah ballenta ma kai kiyayya da ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hana wannan mumini ma wanda kuke rayuwa a zamani daya Allah subhanahu wataala ya hana ma kiyayya da shi ya hana ma kai gaba da shi wanda wannan shine abinda mujaddidi yake sai dora hannunmu akai Allah ka samu gani fa hadha kitabu umdatul ulama malike cewa to wannan litafi fa litafi ne wanda yake ana an sama na sa masa suna umdatul ulama wato gimshiki madogara wanda malamai ke dogara akan sa domin istinbatul ahkam domin su yi kokarin su fitar da hukumce-hukumce na rayuwar su hukumce-hukumce na ibada hukumce-hukumce na ibada kuma malai yake cewa nafi'un insha Allah litafi yana da matukar umfani in Allah ya so liman awwala alaihi ga duk wanda ke dogara ga wannan litafi yayi kokarin ya karance shi ya aiki da shi bayan ya fahimce shi wa inna ma sammainahu umdatul ulama lalle mun sa masa wannan suna na umdatul ulama domin li'anna domin mu ما أوردنا فيه إلا آيات الكتاب وأحاديث السنة بمكاو كومي تكوانا لتافين با إنبا آيوين القرآن با دكوما حديثا منزو الله صلى الله عليه وسلم حديثين سنة ماليكي تيوا وهما مؤتمدهم كما وإنا أبا بيونغو دايبيو لتافين الله دا سنة منزو الله صلى الله عليه وسلم عشيني مدوغرا مالا مي دم مالني الله توبيد وتمدوغرا إنبا لتافي الله دا سنة منزو الله با idan zai baka hukunci zai ce ma Allah ya ce ko ya ce ma manzo Allah ya ce to wannan shine malami Allah yace wannan shine madogaran malaman Allah fi ijtihadihim a lokacin da suke ijtihadin fitar da hukunci hukunci wasin badihim a lokacin da suke isin badi su tsamo su tsagulo hukunci cikin littafi Allah ko sunan manzo Allah suke tsagulowa ba sa zuwa su tsagalo a cikin littafi wanda ba na Allah ba ko ba sa zuwa su tsagalo hukunci su fitar da hukunci a cikin wasu maganganu wanda ba na Allah ba ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan madogara su shine litafi Allah da sunan manzo Allah su malamai wannan shi yasa malan ya samu wannan litafin nasa umdatul ulama domin nan ne madogara su qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma ba abin da yake kawo a cikin sa in ba hadisan manzo Allah ba da kuma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika wannan kuma da wannan shi yasa wuffiqu lis-sawabi aka sa suka yi daidai da sawaba wannan shi yasa suka dace kenan shi yasa malaman Allah suka yi daidai domin mi domin madogara su Qur'ani madogara su sunna wannan shi yasa suka yi daidai wannan kuma mujaddidi yake sai nuna mana kenan duk mutumin da ba madogara su Qur'ani ba madogara su hadisan manzo Allah ba ba kan daidai yake ba yana kan kuskure ne ba kuma sai ya yadda ba ko ya gane ko ma bai gane ba indai ba madogara su littafi Allah da sunnan manzo Allah ba to ba daidai yake ba saboda kamar yake cewa abin da yasa wa'annan malaman suka zo daidai saboda suna kokarin fitar da hukumce hukuncin su ne a littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malaka cewa iz kullu man tamassaka bihi ma la yadhillu domin duk mutumin da ya rike wa'annan ababin guda biyu littafi Allah da sunnan manzo Allah wannan baya bacewa kenan mutumin da bai rike su ba kaga bacewa zai yi kenan saboda wannan shine madogaran malamai littafi Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk malami Allah bai da wata madogara da ta kai masa littafi Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nan ne madogararsa, nan ne zai fitar da hukumce-hukumce, nan ne zai je ya karanta Qur'ani, ya karanta hadisi, ya zo ya gina ra'ayinsa akai ne, ya fitar da hukumci na Allah da hukumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin littafi Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa malaka cewa duk mutumin da ya rike su baya bacewa. Wannan shi yasa malama Allah suka zan Qur'ani da hadisi shine madogarar su, kuma malam sai yi kokarin bai tsaya mana anan ba sai dai kawo mana hujja, domin su malaman Allah duk lokacin da suke magana hujja suke kawo. To malam ya gaya mana cewa malamai madogarar su Qur'ani da hadisi, kuma duk mutumin da ya rike Qur'ani da hadisi baya bacewa. To me hujjarsa? Sai koma dauko littafin Muwatta Malik, sai fitar muna da wannan hukunci a cikin hadisin da ya tabbata cikin Muwatta Malik. Malik yake cewa fil Muwatta'i qala sallallahu alaihi wasallam, a cikin Muwatta Imam Malik, Muwatta ta Imam Malik, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ban muku ababe guda biyu lan tadillu ma tamassaktum bihima, ba za ku bace ba matuka ku yi riko da su. Yana ga musulman duniya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana ga mu'minin duniya cewa ya baran muna ababe guda biyu. Kuma wannan hadisi Annabi ya faɗe shi ne lokacin da Hajjatul Wada yana gab da zai bar duniyan nan, yake cewa ya tara dubban sabbi yace to ga ababe guda biyu nan na ban muku, wanda wa'annan ababen guda biyu ba za ku bace ba matukar kun yi riko da wa'annan ababen guda biyu. Abu na farko shine littafin Allah, abu na biyu shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malai yake cewa wa auda'na fi hadha at-ta'lifil mubarak sab'ata abwab, mun sanya cikin wannan ta'lifi kenan cikin wannan littafi mai albarka mun sanya babi guda bakwai kenan. Wannan littafi gaba ɗayan sa babin sa guda bakwai ne. Albabul awwal, babi na farko fi bayani dinil islami wa aqsamihi, babi na farko yana magana ne game da addinin Allah da kuma kashi-kashin addinin Allah. Kenan yanci addinin Allah yana nufi nan ayyukan da suka shafi ibada, wanda wannan ibada ta zahiri ce ana ganinta, kamar irin abun da ya shafi sallah, kamar irin abun da ya shafi azumi, da abun da ya kamanci su. Wannan ya za a malamai su kago hukumce-hukumce a cikinsu, shine sai sun koma littafi Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan babi na farko kenan. Albabu tsani, babi na biyu injimalal, fi bayani ayati usuluddin, bayani game da ayoyin usuluddin, wato ayoyin da ke bayani game da tauhidi. Tauhidi shine usuluddin, asalin addini kenan. Zai kawo muna ayoyi cikin wannan babi na biyu wanda ke bayani game da usuluddin kenan, game da tauhidi. Albabu thalith, malaki babi na uku kuma, fi bayani ahadithi usuluddin, zai kawo hadisan da ke bayani game da usuluddin tauhidi. Ya kawo ayoyi masu magana akan tauhidi, to kuma sai ya sake kawo hadisai su ma masu magana akan tauhidi, domin dama littafi na tafiya da littafi Allah da sunnar manzo Allah ne. In ya kawo ma babi na farko yana magana game da musulunci, sai kawo ma ayoyin da ke magana akan musulunci, daga nan sai biyo da hadisan da ke magana akan musulunci. Yace babi na biyu yana magana game da tauhidi, to in ya kawo wannan babi mai magana akan tauhidi, sai kawo ayoyin da ke magana akan tauhidi, to daga nan kuma sai kawo hadisai su ma masu magana akan tauhidi. Wannan abin da malaki sai tabbata mana kenan a wannan guri. Yace albabur rabi, babi na hudu kuma, fi bayani ayati furu'id-din az-zahira, bayani game da abin da shafi furu'a ta addini kuma zahiri, wadda az-zahira. Yance furu'a nan yana nufin abin da shafi irin bangaren fiqh, irin su azumi, irin su zakka, irin su yayi, wa'annan abubuwan da suke dai ibadodi ne na zahiri, wato abin da shafi fiqhun su, wato inda az-zahirai, wanda wannan babi kaga ya shafi dukkan wasu ibadodin da ake ganin cewa suna karkashin fiqh, shine ayat na furu'uddin az-zahira. Albabul khamis, babi na biyar kuma, fi bayani ahadithi furu'uddin az-zahira, shi kuma yana bayani game da hadisai wa'anda suka shafi kuma har yanzu dai wannan fiqhun na zahiri. Tun ya kawo abun da ya shafi furu'a bangaren ayoyi, to kuma sai ya kawo bangaren abun da ya shafi furu'a, amma kuma abun da ya shafi bangaren hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai albabu sadif, babi na shida na kusa ga karshe, fi bayani ayati furu'id-din, wa'inda su kuma suna bayani game da furu'a ta addini, amma albatina, wanda suke batina, akwai al-zahira, akwai albatina. Al-zahira kamar mutumin da ya zai sallah kaga zahiri ne kowa yana gani, mutumin da ya fi da zakka kowa ya gani, kowa yana kallo, amma mutumin da aka ce yana da ihsani, ko mutumin da anka ce yana bai da girman kai, baya ƙarya, baya ta'ajjubi, baya hasada, kaga wa'annan duk ba dinai ne, abu ne wanda boyi, wato abu wanda ke gyara halaye da dabi'u, wanda shine bangaren al-ihsan kenan, gyara halaye da dabi'u. To wannan sune ake nufi da ba dina. To wannan bangaren shi ma to zai kawo ayoyin da ke magana a kansa, haka kuma zai kawo hadisan da ke magana a kansa. Shi yasa babi na bakwai wanda ke fi